Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angela Merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarkwai a jiya Juma'a a fadar White House, al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafi a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun Atlantika. Trump da Merkel, waɗanda ake musu ganin shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfi a yammacin duniya, da alamar ganawarsu ta farko ta ɗanzo da tangarɗa. Iri-iri suka kishin hannu yayin zaman ɗaukar hoto a zauren Oval na fadar White House bayan da suka yi jawabansu na farko. To sai dai daga bisani a wurin taron manema labarai bayan jawabansu na tsawon sa'o'i biyu, shugabannin biyu sun yi wasu kalaman da suka ɗan kauda fargaba. Sun nuna wayewa abin ya burge, to amma ba su yi ma'amala ta ƙud da ƙud ba. Hasali ma ana iya gane cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin su a wannan ganawar, a cewar Charles Kupchan, wani babban jami'in cibiyar nazarin hulɗar ƙasashen waje. Trump dai bai yi irin caccakar Merkel ɗin nan da ya yi ta yi lokacin da yake takarar shugaban ƙasa ba a bara. Lokacin da ya ce manufofin daɗaɗɗiyar shugabar na marabtar baƙi na naƙasa ƙasarta da kuma wasu sassa da dama na nahiyar Turai. Haka zalika, Merkel ta yi taka tsantsan wajen bayyana ra'ayinta game da taƙaddamar da ake yi kan shigowar baƙi a Amurka tun bayan da Trump ya zama shugaban ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaƙe kan zargin nan nasa cewa gwamnatin Obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin Trump Tower da taimakon jami'an leƙen asirin Burtaniya, duk wadda bayyana ra'ayin wato rashin jin daɗin da hukumomin Burtaniya suka yi, tare kuma da cewa wannan hasashe ne mara kan gado. Trump ya yi magana da 'yan jarida jiya Juma'a a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel. Da wani ɗan jarida ya masa tambaya game da wannan zargin, wanda Trump ya fara yi a kafar Twitter ran 4 ga watan Maris, sai ya amsa tambayar ta je Juma'a da yin kwatance da wata taɓargazar da ta gabata, wadda aka gano cewa wasu jami'an leƙen asirin Amurka na satar sauraron tattaunawar keɓe da shugaba Merkel ta yi. Idan ana maganar tatsar bayanai ne, musamman ma ta tsohuwa wato da tsohuwar gwamnatin ta yi, aƙalla mun fuskanci makamancin al'amari watakila, a cewar Trump mai nuni da Merkel. Merkel dai bata ce ƙala ba, sai wasu manema labarai da dama a zauren suka yi taɓin girewa da dariya. Ko a ranar Alhamis, sai da mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya kafa hujja da wani rahoton gidan talabijin ɗin Fox don jaddada zargin cewa cibiyar ta leƙen asirin Burtaniya, wadda ake kira GCHQ a taƙaice, na da hannu a tatsar bayanai a ginin na Trump Tower. A shirin na Fox, Andrew Napolitano ya yi zargin cewa wasu majiyoyi uku na leƙen asiri sun raɗa ma kafar Fox News cewa tsohon shugaba Barack Obama ya saɓa tsari, ya bayar da umarni an yi wannan tatsar bayanan kuma da hannun hukumar ta GCHQ a taƙaice. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta ƙaddamar da wani hari kan ƙungiyar Al-Qaida a Siriya, to amma ta musanta cewa ta taɓa wani masallaci inda wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce mutane sama da 40 sun halaka. Jiragen sama masu matuƙa da marasa matuƙa sun auna wani ginin da ke daura da masallacin na garin Al-Yanna, wanda ke kusa da birnin Aleppo, a cewar wani mai magana da yawun Pentagon jiya Juma'a. Mai magana a madadin Pentagon ɗin Navy Captain Jeff Davis ya ce harin ya halaka ɗimbin jigajigan ƙungiyar Al-Qaida waɗanda ke wani taro a ginin da ke kusa da masallacin ranar Alhamis. Hukumar ta Pentagon ta raba wasu hotunan sakamakon harin don tabbatar da bayanin nata. Hotunan na nuna wani abin da ya kama da wani ginin masallacin da babu wani abin da ya shafe shi, daura da wani katafaren ginin da ya sha lugudan bamabamai. Baragwaje sun watsu bisa kan tituna, to amma wasu motoci da dama da aka ajiye tsakanin masallacin da ginin da ya yi matuƙar lalacewa, babu abin da ya same su. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar ƙaruwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa, wadda za ta ƙunshi matakan da za su yi tsauri fiye da waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba Barack Obama na haƙuri irin na dabara. Jiya Juma'a a Koriya ta Arewa, Tillerson ya ce bari in yi dalla-dalla, lokacin amfani da haƙuri irin na dabara ya wuce. Yanzu muna jaraba wasu jerin hanyoyi ne na diplomasiya da tsaro da kuma tattalin arziki. Ba mu kauda yiwuwar ɗaukar kowane irin mataki ba. A ziyararsa ta farko a hukumance zuwa nahiyar Asiya, Tillerson, wanda wani tsohon babban kusa ne a duniyar mai, kuma bai taɓa aikin da ya shafi diplomasiya ba, zai ziyarci muhimman ƙasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa irin su Japan da Koriya ta Kudu da kuma China.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Amma mu malikin goda Allah, da ba ta ɗaya mun yi taro Kaduna, da sarauni a tattaro ta gane mu, da ba ta biyu za mu taro Kaduna. Jami'a na ƙarƙashin ƙasar Dauna don Bello mai yamma za ka jiji kan atiku. Ya gadi mulkin ƙasa tun gashe ku, murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah, an ce mutan bindo an ba su mulkin su, an ba su mulkin su mu ma a ba mu, murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah, an ce mutan bindo an ba su mulkin su, an ba su mulkin su mu ma a ba mu, murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah, sa'an nan mutan gana an ba su mulkin su, an ba su mulkin su mu ma a ba mu, murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah.
To madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan bullo da sabon tsarin rigakafin cutar shan inna da aka yi a jihar Neja domin isa ga yaran da suke zaune a wurare masu wuyar isa yayin rigakafin wanda ake cewa hard to reach area a turance. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan kyakkyawan tsarin rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a jihar Kano. Rahotonmu na uku zai mana magana ne akan shawarar da wata ƙungiya a jihar Bauchi ta baiwa 'yan jarida da su baiwa wayar da kan mata masu juna biyu da kula da lafiyar ƙananan yara fifiko. Rahotonmu na hudu zai magana akan matsalar cutar nan ta tamowa da rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ke kawo wa yara ƙanana. Rahoton mu na biyar wanda shine na ƙarshe zai mana magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, illolinta da yanda za a kare kai daga kamuwa da ita. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Allah ya yi ma Allah da mulkin su. Amma da mulkin su mumma abamu murna muka yi duniya ta yi dadi. Amma mu mulkin mu goda Allah. Hulka gabal ga su Allah da mulkin da Allah da mulkin su mumma abamu. Inda biyayya ka gaba da mulki nan zuriya ta dai dai abata zama gwamna lugan da ya zo kasan ne iyayen muzurmi shi dai dai wajen ka ji dadin zama ta da ko can biyayya idan an biyayya zama ba ya ɓaci murna muka yi duniya ta yi dadi amma mulkin mun goda Allah.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja sun bullo da wani sabon tsarin da za a tabbatar an yi aikin rigakafin cutar shan inna a wurare masu wahalar shiga a jihar a kokarin da ake yi na fatattakar cutar polio a Najeriya baki daya. Mustapha Nasiru Bakari na da cikakken rahoto.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce bullo da wannan tsarin ya zama wajibi gare su bisa la'akari da yadda jihar Niger ke da manyan dazuzzuka da kuma ƙoramu masu wahalar shiga a duk lokacin aikin rigakafin kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Harkokin da muke yi a nan primary healthcare ya zamana ana yin shi yana cikin da abubuwan da muke yi ba kawai zuwa namu asibitin bane na shiga cikin gurin da wahala din nan a shiga. In alal misali kola yanzu UNICEF da su suke yi ba da support na wannan sun gama zai zamana abinda mu yan jihar gwamnati suna yi da kansu kenan. To ana kiran shi hard to reach. Wannan program ne wanda yake ya nuna mun samu ci gaba sosai a game da rigakafi.
Kuna da wurare masu wahalar shiga rigakafi ne a Niger?
Ai kaga shi mu nan jihar Niger saboda fadin shi kasan yana da yawa mutanen suna sun barbazu akwai muna da hard to reach mutu wurin da yake da wahalar shiga da yawa fiye da kowane jiha a nan Najeriya. To wannan yasa inda muna son mu samu shigan mu samu mutanen da muke so sai mun shiga duka wannan wuraren kafin mu samu lambobin da ya kamata mu samu yara duka kowa ya zama ya samu rigakafi.
A ƙarƙashin wannan shiri dai akwai ƙara yawan ma'aikatan da za a ba su horo na musamman akan aikin rigakafin a wurare masu wahalar shiga a jihar Niger.
Bayan kuma samun ma'aikatan dole mu a yi musu training a koya musu to zai koya musu aiki.
Yanzu wani kira gare ka ga jama'a musamman wajen ba ku haɗin kai don samun nasarar rigakafin.
To lallai na ɗaya muna so a ci gaba da bamu goyon baya da ake yi bamu su kuma mutanen manya-manyan jama'o'i a kowane anguwan da muke samun goyon baya su ci gaba da bamu wannan goyon bayan. Muna neman kuma yadda da ganewa idan muka zo da wayannan sababbin shirye-shiryen na ɗaukan sababbin wanda za mu koya musu aikin da za su ci gaba a ba mu goyon baya. Muna dai so a ba mu zaɓi mutanen da muke so mu zaɓa saboda yin aikin mu tabbata su ne za mu samu koyar musu aikin su yi.
Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Biyo bayan samar da kyakkyawar tsarin allurar rigakafin yau da kullun da aka bullo da shi a jihar Kano, an shawarci sauran jihohin Najeriya da su kwaikwayi jihar ta Kano domin cimma nasarar aiwatar da rigakafi a jihohinsu, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana haka yayin tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin yau da kullun ke tafiya a jihar Kano.
Allurar rigakafi ta polio da allurar rigakafi ta yau da kullun irin wannan allurori suna samun gagarumin gudunmawa ko hobasa daga bangaren gwamnati. Yanzu muka gama magana akan bangaren polio, irin gagarumin shirin da gwamnati take yi da sauran ma'aikata. Irin wannan hobasan da muke samu daga wajen gwamnati a bangaren allurar rigakafin polio, muna samun makaman koma ya dara shi a bangaren alluran yau da kullun. A gaskiya in zan kwatanta, kowace daga ciki tana samun babban hobasa daga bangaren gwamnati. Abinda gwamnati ta bullo da shi saboda a samu a cimma wannan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya, duk ward ɗinmu gwamnati ta samar da abinda muke kira SDD, irin wannan furinje masu amfani da hasken rana, ta kai su ward ɗinmu. Yanzu can da nake maka, fiye da ward ɗinmu guda 399 suna da wannan furinje masu amfani da hasken rana. So in ka duba wards din da bamu da shi kadan ne daga ciki. Sannan kuma gwamnati tana so ku kuma ta tabbatar da cewa kowane asibiti komai lungunsa an kai masa allura. Yanzu ba zancen asibiti ya zo Kano ko ya zo Karamar kuma ya dau allura, komai lungu za a dauki allura a kai masa. So abin da ya rage yanzu kawai shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna daukan yaransu 'yan ƙasa da shekara ɗaya, suna kai su asibitocin nan ana yi gabatar da allurar rigakafin nan. Allurar rigakafin nan na 'yan ƙasa da shekara ɗaya iyayenmu duk sun san su, sun san amfanin su, sun san illar da suke haifarwa idan har aka ce sun kama yaran nan. Ba za mu manta da irin illar da ciwon kyanda ko ciwon shawara ko ciwon shan inna da sauran irin wannan ciwukan na wanda suke wa yara illa suke wa yaran mu ba. Kuma kullun kiran da muke shine rigakafin nan yafi sauki, yafi saukin samarwa, kuma yafi sauki akan su iyaye su gabatar wa da yayan su akan a ce cutar ta sami yaran nasu, kuma ana so a ce ana neman magani. So kiran da muke shine a tabbatar da ana zuwa asibiti mafi kusa ana samar da wannan, ana karbar wannan rigakafi na 'yan ƙasa da shekara ɗaya.
Asibitoci nawa kuke gudanar da wannan shiri?
Muna da asibitoci fiye da 1,000 a Kano inda muke gabatar da wannan shiri. Kuma ba ƙarin bayanin ma da zan yi shine duk asibitocinmu na gwamnati, muna gabatar da allurar rigakafi. Yawancin asibitocinmu na kuɗi muna gabatar da wannan allurar rigakafi. So muna gabatar da allurar rigakafi asibitocinmu na gwamnati da na kuɗi.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Bauchi, ƙungiyar Mamaye da ke fafutukar inganta lafiyar mata masu juna biyu da yara ƙanana ta shawarci 'yan jarida da su baiwa labarun da suka shafi lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara fifiko domin ceto su daga halin da suke ciki. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na da rahoto.
A wannan makon kungiyar Basam a ƙarƙashin kwamitin ta na KMC ta yi zama da 'yan jaridu, inda na zanta da shugaban Basam a jihar Bauchi, Madam Black Absa da ke gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Bauchi.
Kuma makasudin wannan taron shine don 'yan jarida su sanya za su rinƙa ba da rahotannin al'amura da suka shafi mata da kuma ƙananan yara. Ƙididdiga ya nuna cewa lallai akwai high rates na mace-macen, yau kasa da na mace-macen yara da kuma mata ƙanana. Idan 'yan jarida ba su ɗauki wannan abin suka dinga rahotanni a kai ba, ba za a sani ba. Daga mace kin gane kina da juna tun kafin ki kai sati 20, ki je ki rijista a wani duk asibitin da yafi kusa. Sannan kuma akwai amfani domin mutane su rinƙa ba da jini domin jini ya yawaita a asibitoci. Don idan mata ta zo naƙuda ko ta zo a mata aiki, zai iya zama da ta samu zuban jini. Idan babu jini za ta iya rasa ranta a wannan sakamakon. Na biye kuma da shi, muna so ne gwamnati ta yi kokari ta dibi ma'aikata, don akwai karancin ma'aikatan kiwon lafiya. Shin kan mata masu cikin nan in an ce ba su zuwa awo, me ke hana su zuwa awo? Dole mu yi magana. Idan ana samun mace-macen yara, dole mu yi magana akai, domin yara mun san dai ba su da baki, ba za su iya magana ba. So yawanci ana damawa ba tare da su ba. So ya kamata ƴan jaridu su ba da murya ma mata da kuma yara.
Madam Black Absa kenan. Na zanta da shugaban mamaye Gideon Popti.
ƴan jaridu su suna nan akan gaba wanda ya kamata suna wallafa kuma suna ba da mutane labarai yadda ya kamata game da yadda zamu cece rayukan mata da ƴaƴa a wata wurin aifuwa. ƴan jaridu nan suna aiki tsakanin su da Allah ba wai sai an biya su ko kuma sun jira cewa sun wani abu a lokaci da yawa tun kafin ma mu kira su ma sai kaga cewa sai ga sun dauki labarai har sai ga sun watsa a shawuraren da suke aiki. Gaskiya mun gamsu sosai.
Shugaban mamaye Evidence for Action kenan a jihar Bauchi Gideon Popti. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Niger na ci gaba da fadakarwa game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na jihar Maradin Jamhuriyar Niger Shaibu Mani na dauke da rahoto.
Ko kaman ta kai ga inda ba a so waɗanne irin matakan rigakafi ne suka dace da bil adamai dauka domin tabbatar da kariya da cutar zazzabin cizon sauro ga mata ya zuwa kanana yara. Malam Musa Daladi da likitar Sule Dangara.
Masassarar cizon sauro ta zama endemic a cikin kasar mu, ya hakan kenan ta zama abu ne wanda ake samu yau da kullun rani da damuna da sauransu musamman cikin birane. Faduka tashin da ake kamar yadda mutane suka sani ana ta yaki da masassarar cizon sauro wadda ta dan rage kama ba kamar shekarun baya ba. Yin yakunan guda uku dama abu ne wanda muka sani, wato kwana cikin gidan sange mai magani wanda ana kira maza da mata da yara ko ne kwan cikin gidan sange, kuma ma an hisan mace mai juna biyu ta kwan gidan sange kullun da kullun har lokacin da ta yi har lokacin da ta yi mulmuje kai kullun. Kenan kwana cikin gidan sange mai magani shine matakai. Faduka tashi na uku shine kuma tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli kowa ya santa, kuma ka tsaftace muhallin mu abu ne wanda zai rage mamu yaduwar masassarar cizon sauro. Yannan na karshe shine yaki da sabran shi da kanshi, wanda ake ke sa dan hishi wani shaltox wani igiyar leko duk da sauransu dai wanda za a dubara a kashe sabran ko a kashe kanshi haka.
Ko bayan haka wani tanadi aka yi mata masu ciki ya zuwa kanana yara domin nisanta da illolin cutar zazzabin cizon sauro. Malam Musa Alladi sai ka da baki cewa
aka samu wani magani wanda za a ba yara kankana da damuna ɗan ƙasa ga shekara biyar saboda in sun sha wannan maganin tsawon wata guda ba su fadi ba su masassarar sauro, kuma in wani wata yayi sai a ba su, amma sai da damuna cikin watannin hudu na damuna ake ba da shi.
To galibi masara ta kan kama mutane sai ta ta'azzar zuwa halaka masu kan zo likita. Kenan ina kira gare ku likitoci.
To kiran da zamu yi da dai kaji alamu na masassarar cizon sauro kai yana ciwo, ikin kai yana kasala, gabobi suna ciwo, ko da ba fali bane ka zo likita a diba a gani. In fali ne kaga sai a baka maganin shi tun da wuri sai ka samu ka warke. Amma in ka taushe hannu baka zo ba kana daukan magani na bakin tasha na a karci kasa na waye, to in ba ka karci kasa ba ita kasa sai ta karce ka. Dan ba a zo da wuri ba akai magani yana iya kawo higarwa, an yara galabaitar da su sosai, higarwa in kwana sun kare su.
Da take zubar cizon sauro da illar shan jini,
eh tana shan jini musamman abin da ake gudu. Kaga mace mai juna biyu jinin tana amfani da shi kuma yaron na amfani da shi, to in jininta ya kasance masassarar cizon sauro ta shanye kaga ba za ta aiwa yaron ko kuwa aihe shi da karamcin jini ko kuwa aihe shi ma baya da rai ko ya sa ma bari gaba daya.
Malam Musa Alladi kenan na likita Sule Dangara Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gida Shaibu Mani, matsalar rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara shine musababin cutar nan ta tamowa. Matsalar da takan kama yara a wasu lokutan ma iyaye ba sa fahimtar cewa cutar tamowa ce. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata ƙwararriya a fannin kula da ƙananan yara a wani asibiti da ke jihar Jigawa.
To ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara? Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Abin da ke kawo wannan matsalan tamowa ya fara daga ran da mace ta samu juna. Idan ba ta cin ingantaccen abinci da ya kamata, za ki gan cewa ita za ta samu rashin isasshen jini, za ki gan kuma yaron in ta haifi za ta gan shi yayi karami. Idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono, to daga wurin akan fara samun alamun shi wannan tamowa daga jinjiri za ki ga cewa kansa yana fadawa baya kiba so baya samu isasshen nono wasu yaran kuma za ki ga cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata 6 da ya kamata yaro ya fara cin abinci za ki ga cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin wasu ki ga sun kure wata 8 idan suka kai wata 8 din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba wani su shiga za ki ga sun fara a wata 6 wani su ma a wata 5 amma za ki ga cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba daga nan za ki ga cewa yaron baya girma
da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta idan suka kawo shi asibiti wace irin kulawa kuke ba su
farkon kulawa dai shine mukan jawo hankalin mata su zo awo a gurin awo mukan koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci
tun gabanin ma a haifi yaron
tun kamun a haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata 6 mukan gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba shi da muke kira exclusive breastfeeding har sai yaron ya kai wata 6 idan suka kai mukan ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci abinci da ya kasu kashi 5 na farko akwai carbohydrate bangaren wannan shine su shinkafa hatsi doya rogo tuwo taliya su ne a wannan kashin sannan akwai kashi na 2 shine protein shine akwai nama kwai madara akwai kuma wake wake mu na Hausa waken soya akwai riɗi akwai gyada a wannan kashin yawa akwai kuma wanda yazo daga kitse shine fat and oil man shanu manja man gyada man riɗi man waken soya duk suna wannan kashin sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su daga kuma alayyahu akan samu su sannan akwai ruwa to idan mace za ta ba yaro ba a san ta dauki daya ko biyu ta hada abincin nan idan ta dauki shinkafa ne ta zuba wake sosai ta sa tumatir ta sa albasa ta yi da manja ta dafa za ta ga yaro ne zai samu duka sinadaran da ya kamata shawarin da zan ba su shine idan mace da zara ta ga cewa ba ta da isasshen nono ta zo asibiti wani za ta ga suna shan kunun kanwa ba kunun kanwa za su sha ba su zo asibiti za a ba su shawarwari mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo don a wurin awon ne za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci da suna da ciki har suka aihu har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angela Merkel sun gaisa sosai daga ƙarshe bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarkwai a jiya Juma'a a fadar White House al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafe a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun Atlantic. Somaliyawa ƴan gudun hijira wajen 42 ne aka halaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke dauke da su da daren ranar Alhamis a cewar kungiyar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa waɗanda suka auna arziki cikin ƴan gudun hijirar sun ce suna kan hanyar su ce ta zuwa Sudan bayan sun tsere daga sashin Yemen da yaƙi ya daidaita lokacin da al'amarin ya faru. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sake jaddada buƙatar kullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar ƙaruwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa wadda za ta kunshi matakan da za su yi tsauri fiye da waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba Barack Obama na haƙuri irin na dabara.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.